muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Lamarin canjin kudaden tarayyar Najeriya akan iyakar kasar da jamhuriyar Niger yana rikirkita a baya-bayan nan tare da haddasa rashin jin dadi wa ƴan kasuwar da ke kai suna kawowa tsakanin kasashen biyu inda a ƴan kwanakin nan kudaden sefa da ake kashi a hukumance a jamhuriyar Niger suka fadu gaban nera ta tarayyar Najeriya.
Ni dai sunana Alhaji Muhammad wanda an kai sani da dan takanan mat sai canji nan sabo shabakin dushi game da abin da ya shahi nera dai to al'amari na irin na canji shi kuma canjin nan yana tasowa na tun daga abin da ya shahi dollar to shi dai abin da ya kawo hado canji shine kamar ana tunanin za a bada dala dollar bankunan Nigeria dan kasuwa su rinka ita waje to wannan shine dai abin da an makasudin ragewar nera yanzu dai halin da ake nera ta dai rage sai da muka koma canji 720 amma dai yanzu ana yin canji 740 har da 4 yau kuma sati guda zuwa 2 sun kauce naira tana 800 jika wannan abin da gaskiya ya girgiza ƴan kasuwa sosai wasu kuma su yi kamar sun tsaya saboda ragin ya yawa kuma deja kasuwancin babu wata dogon riba ya samu ragi mai yawa dole sai mutane sun saurara yanzu mutum ya tore jika yau abin da na gaya ma za a ba mutum naira 740 da naira 4 nan ka zo da naira kana bukata a baka sefa to ana amsa naira nan taka kan 750 ko kuma 750 da bet
amman sani mai canji bakin sabuwar tasha alle canji kwanan baya kimanin sati biyu da suka wuce muna yin 800 kai tsaye abubuwa suka zo suka canza Najeriya suna tunanin za a ba da dala Amurka to shi dalilin da za a amsha naira a ba da dala dole sai an samu rangwamen canji yanzu haka ma dai ba a ba da ba man canji sai da ya dawo 700 sai dai to daga baya ne yanzu cikin dan kwanan gabi zuwa uku ya daddaga yau har muna yau ga 740 haka muke ba mai kayyar ta 740 halin yanzu yau mutato da naira yana son sefa akan 1000 zamu bada jikka da dala 55 har da dala 60 kenan kimani dai mun amshe ta 700 da naira 60 daga baya lokacin na abinda 1000 muke bada shi jikka da 40 lokacin na tana 800 kenan an samu tazara kusan dala 25 tsakanin sati biyu da suka wuce zoke yau
a garuruwan da ke kan iyakokin jamhuriyar Niger tare da Najeriya na jahohin Tawa Marati Zandar Difo da Doso da ke iyaka da jahohin tarayyar Najeriya da suka hada da Sokoto Zamfara Katsina Kano Borno da Kebbi da dama daga cikin su nerorin tarayyar Najeriya ne ake kashi ko hada-hadar kasuwanci da su wadansu ƴan kasuwa a garin birnin Kwanni sun yi mini karin bayani game da halin da suka samu kawunan su a ciki a wannan lokacin da hawar farashin naira ya wakana bisa kudaden sefa a baya-bayan nan
sunana Abdulaziz Mamman Duka nan dai birnin Kwanni ke ina harkar nera muna kasuwancin Najeriya muna sai da kuɗi hakan ga to nera gaskiya kwanan baya da ta tashi alhamdulillah amma yanzu kuma ta dan yi kasa yanzu ga canjin da muka yi bayan kaso da muka gaskiya bayan mun gama kasuwa da muka koma muka canji asara dai ta biyo baya gare mu hakan ga dan abin da ke canza misali ka canji ka 500 to yanzu sai da ka kusan jika 40 da wani ba hakan ga bisa ga canjin da ni can baya to amma mun nera ta tsaya wuri guda a ce ta tsaya wuri guda kasuwancin wani tasiri saboda su tangalta gawan lokaci kana jama mutane a tsaruri da ma mafiya kasarin shi sai yanzu haka wannan kamar dauko kaya gare shi na dan neme shi kan rage mu nace shi ma ya kira can sama ya cinye a tadan sauka abun kasuwancin bai da dadi to wani lokaci muna iska kari gare shi wani lokaci kuma suna to mana da rage amma a hali yanzu ba su rage muna ba muna dai bukatar su rage mu saboda nera ta dan sauka sai kasa domin mu dan kafin na mu dan samu wani abu amma idan ta fi hakan ga to gaskiya mun babu wani abu nan ki dan samu su hela lura abu sai dai ai haka nan dai yanayin kasuwa saboda yanzu misali ka kon ga da an ka dauko shi an dauko mu shi muna sai shi 21
ta canje shawarin kamar suna kama mana irin jikka 30 ba 1 30 ba 2 misali to yanzu hakan ga aika canje sai ya kama kusan 30 da 1 da wani abu da wanda zai mutu wanda asaro ne za a yi mu kuma ne mun ka to mutanen mafi akasarin ka sotta mu saboda ga da ne ra tai sai ce wanda zai sai dan ka zan shi sai kuma ya tayi lela ya so misali ka kabanta ko to shin sa abubuwan su kasance namu duka tangal tangal amma mu in da ta tsaya wuri guda zan san zan to abun ya zuwa daidai gare mu kowa ya dan jin dadi da bangaren ta helal rashid
nina adaman mamman duka kwana ne ga sai da amma kwanan ba naira lokacin da tana 800 da naira 10 800 da naira 8 mun yi jin dadin kasuwancin bisa ga halin yanzu da ta komo 745 dan zama da tawar kon duwa da aka samu an yi samun riba mun kuma masu saye sun yi jin dadi saboda saukin abun yanzu ne naira tsada ta tai in wani ya saye wani bai saye dan sai ka juma inda zaka saye da can abun jika 900 da arhawan zaka tada ko abun jika 40 baka saye da kuma hakan ga da naira ga ta komo ta rage yana kawo wani tikas
sanin su duka wannan san da alaramba sanin su duka sana'a ta tana hadawa da harka da naira dan ina sai da essence ina sai da sama kuma ina sana'a ta kanwa misali kuma kanwa ina kasa Nigeria na gaskiya shi bangaren kanwa lokacin 980 da goma kudi take da shira kamar samu haluli sosai amma yanzu kan bangaren kanwa da naira ta dan sanko gaskiya can muna samu amfani sosai bangaren kanwa da naira ta kuma 745 a halin yanzu amma bangaren essence da naira ta rage gaskiya sai ya karu kudi sosai yanzu gare mu yanzu abin da muka sai sai muna sai sai jika shi da dalalin yanzu da naira ta dan sanko ya komo kusan 700 muke sai da shi a halin yanzu sai ma kwanakin ba da naira tana 800 da ko 10 kudi shi ga kudi 20 muna so son sai ya jika ka da inda to ga sai da naira ta sanko kusan ga gaskiya sauke shi guda gare mu jika 80
wannan lamarin na kara darajar naira akan kudaden sefa yasa kudaden man petrol tashin hadarin gwamnatin zabi inda a bayan fage jirka ta mai ta petrol ta essence da a mako guda da shude ake sayar da ita akan sefa jikka 6.5 a yau ta kai jikka 7.5 kuma abin akai kawo yakan kare ne a mafi yawancin lokaci akan talaka shi da ke da karamcin kudaden masarufi kuma sai ya je yayi manage ne domin a wace rana ya samu abin kai wa baki salati Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai nike dole
A cikin shirin na yau likafar mu ta yi gabale zuwa Accra New Town da asali Yarbawa ne suka fara zama a wurin shi yasa a da ana kiranta Lagos Town a nan unguwar kasuwar da ake kira kasuwar Mala Atatiki kan dai in shiga kasuwar sai da naziyarci sarkin Hausawan yankin da mataimakinsa domin su kara mana haske game da wannan kasuwa da ake cewa kasuwar Malata.
Sarki Ibrahim Muhammad Ilekabi Abubu sarki Hausawan yankin.
Ranka ya dade sarki. Wannan sarauta na Accra New Town da ya tarihin wannan sarauta ne ya aka faro
sarauta an fara shi lokacin da ake nuna babban kwan sarki malata na lokacin malata aka sani malata ya zo su shi aka nemi sarauta sai ce a'a Abanji ba sarki ba ta a sun ga hawa shekara shida har ta shekara bakwai shekara takwas to kafin ya yi sarauta da ya da ya fara na mayarci Alhaji Badru Allah ji kansa da kuma kansa Mustapha Ibrahim to Mustapha Ibrahim ya sa ce in kabi sarauta so ni ya yi hima da ita ka da na yi bayan sa kuma ta zama ka so da ka ce ba ka so ya ce a in kokari ka bi ta ba ne shi tun ya yi magana ba na kabi sarauta
to gabanin zuwan ka kai sarauta a nan anan akwai shugabanni da suke jagoran unguwan kankazo
gabin sarauta ne abin da sai ne yau sai na ci malata shikenan ne malata kuma zai rusu kuma ba wani babba haka sosai sai ne balade ban shi kuma yi wata yi mutum shi shikenan lokacin duka nan ga daji Na'am. Daji lokacin ana ba kasuwa na first duk daji ne da.
Na'am.
Daga man gushe ta cingoji te a daji ne da manan ta da har lokacin yaso gani kuma ina gudu da kadan kada lokacin boss ya zo ina sawa da jin na bai kele boss ta.
Na'am.
Ina sawa da jin nan malakina. Kun gode ki sayawa.
Na'am.
Ina gode wa wannan da na shaka da muka zo muka yi park akai park da nan. Kuma nan kuma na wurin kubariya jama'a suka so mu. Ruwa
ana raya.
Ana raya ta so. Kada ka daga so mun tebu. Daga baya sai ya ka za ka duba ga sai ya kwata. Sai ka.
Ko za ka iya tuna inda unguwar ta samu suna Lagos Town tun farko yanda aka yi ta samu wannan suna Lagos Town wanda farko na unguwar Lagos Town ake kiranta
Lagos Town ya minta da Lagos
Town to da yarbawa
su ji ta din ruwa la'am sun yi jama'a ba ma ta kasan yarbawa sun fi zuwa ka bi ta kan abin da ta yarbawa sun yi wannan ne shi zai kashi Lagos Town Lagos Town
sunanka da matsayinka a cikin sarauta
sunana Alhaji Ibrahim Sabi ina zama malami ne koko limami ne zaurin iyaye mu sun ka zo sun ka bude wanga unguwa da malata da yarbawa an ka ba unguwan shi yasa da ana kiran nan ga Lagos Town bayan Lagos Town da malata ya samu an ka ba shi fili nan da ya zo shi kenan shi garin ya bunƙasa to ana zuwa ana sun kasa ana gina duk wanda ke fadama sabon zango duka suna zuwa suna saye saboda malata ya zo ya zauna nan to ana cikin haka nan malata an kara sun kace a su ba su ga gari Lagos ba gari nan ga amma Accra New Town to shi da unguwa ya zama Accra New Town to ana cikin Accra New Town shi kasuwa ya taso daga can New Town da muna da last bus stop inda bank ne yake last bus stop kenan wajen kuma kasuwa yake to kasuwa yake karamin already an riga an demarcate kasuwa nan ga to shi kenan an ka komo to ana ciki dai kadan ana kira New Town market karshe dai shi zo malata market an na sun yi kan da dai a fi da malatan bai yi ba shi ya zaune malata ko na da kare duka malata market to gaskiya lokacin da malata ya zo ya zauna nan ga bursan ainihin shekarun ba domin iyayen mu sun zo sun zauna albarkani daga albarkani ne sun ka biyo malata to lokacin duka ni a yi tini don a yi tini 1943 to bi ma'ana malata Newton na ya zaune before 43
na kwaya
to so kadan da kan gula da domin da malata kenan to zuwan shi ya zauna nan ga shi bar gari ya bunƙasa sosai kowa kuma na so ya zauna nan ga don mutum ne da yake yana son mutane shi bai da zabi bagwanje ne amma in ka zo ba ka sanin bagwanje
ba sai
ne ya zo kuma shi ne sarkin gwanjawa shi ne malamin gwanjawa ko limamin gwanjawa yana ci biyu ne kadan dai da zan fadi
wani rana ne ake cin kasuwa a wannan kasuwa
kasuwan ga ana cin shi ran asabar da laruba ne da asabar to shi asabar ne zai kwace laruban amma asabar ne kasuwa sosai
muna dai fitowa dab da kofar gidan sarki sai muka yi kicibis da wata mai sayar da koko da kunun kanwa da finkaso muka cika cikinmu kan mu shiga aiki mai mota ba ta tafiya sai da mai
sunana Hausatu Ibrahim
zan gura mu da menene ke sayarwa
ina sai da dana shago ne ina sai da kaya daga shago sai kai zai expire to shi ta sai na koma koko kin ka sai na ke sayarwa don lokacin corona ne abin da ake kaya
don ce kuna kunun kanwa kuna samu ji me ake hadawa a yi kuma
gero ne da kanwa ngan daka daka je ka gero ne ka surfa sai ka shan wani su suna daka irin daka iyayen mu da suna dakawa amma yanzu mu ba ma daka muna za ne mu surfe manika amma muka je muka soshe mun ga mun kaci kasan ciki sai mu shan yayin busu mu je mu nika sannan mu zo mu hada kunu cikin gida kunu muna hada shi ne daka dama shi ne da kanwa ka jika kanwa to sai ka jika kanwa ka sa kai
wannan kasuwa ce ta suna ta cima ana ce mata kasuwar malata amma yanzu da tafiya fira da kake da mutane kowa sai ka ga tuka yake wannan kasuwar ba kasuwa ne to
da kasuwar nan wallahi yibowa da malata lokacin da mu muke yara wallahi da malata in aka ce asaba insha Allah dare inda riye waye muna zuwa cikin kudi wallahi lokacin da muke yara gidan muna zan dare inda riye waye muna tashi ne an rage rage muje muna ta dubawa ana cikin kwancin nan amma yanzu da gashi kowa
to me ya kawo haka miji kici shine sadari haka
wallahi abin da zan ce kenan lokaci ne canja lokaci ne canja Allah mai canja komai shi ne duka kan ya sani duka kuma sun koma Madina wanda sun koma gari to ba su san kaya wanda su saboda ba su san kasu ki fitowa waje don a shiga dai aje a sai dai kuma sai ka kowa ki zaune waje
kasancewa ki kun kina yare ya kika san wannan ka
ni
an bukaci ki baya da shawara shawara da
to shawara ne zan bayar shi ne yanzu kasuwan da komai yayi tsada ina ji ko komai yayi tsada da ne ce ka ga an kasa kaya kamar an kasa gari kasa kaya yanzu ba kudi gari
da wannan muka iso karshen shirin na yau sai kuma wani lokaci da yaddan Allah za mu kawo muku wani sabon shirin kan sa'an nan ni ne na kore duwan Allah Muktar Abbas ki sallama daga nan Accra Ghana
shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki dole
kuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce Aisha ta sule ya dauke da shirin
cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zamu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu Dr. Mubarak Labaran Liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhuba Malli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna Nigeria yayi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya Zai mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariya. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah ya isa ba shakka kan ita wace cutar kansa wanda yawancin al'ummarmu na Hausa akan kiranta cutar daji ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil adama amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki akan ta kanta kansa din zai cutu wa mai sauraro bayani dan rabaraba ma na ciwuka da zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau so a dunkule ciwuka da kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da suke iya kama bil adama akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar shiga HIV AIDS ko kamar tuberculosis din nan ko kamar cholera din ga su wannan ciwuka ne waɗanda wani abu ne yake shiga jikin dan adam bayan cuta kaman ko na bacteria ko na virus ko fungus je ya taba wasu abubuwa ce ga mai ganin shi a mara lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu bane ya shiga jiki a shi jikin ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da tsare jiki ya dinga tafiya a kai ko su ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarda ko an samu matsala a wannan tsarin wanto misali irin wannan ciwukan shine kamar a ce cutar wannan siga da dukkan mu yawanci mun santa ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini to kinga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarda ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din suke samun matsala su sai yau to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'i ne wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala ba wai a alal akasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne yake zama an samu matsala wasu nau'in san jiki to dan haka tunda tana cikin wannan abun nan zamu yi bayani menene sabe ta yake da cikin da gume yake abun nan wato wanda Allah ya halicci jikin mu ko jikin bil adama a Allah halicci mu da akwai kaman kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kira su cells cells nan kuma da suke jikin mu su ne kaman rukuni mafi kankanta na rayuwa a jikin dan adam wanda kowace cell tana kaman zaman kanta ne tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda wanda kowace wannan kaciguwar suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za ta iya aiwatarwa to cells nan yadda Allah ya halicce su kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yarda suke akwai wa'adin rayuwa da kun kamar yanzu misali muka ɗauki kaman kwayar cells na jini kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini yawanci ya ci wa'adin rayuwa su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifar wasu wannan din kuma ci gaba da ra'ayi ci gaba da tafiyar da aikace-aikace
yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da haifarsu
a'a ba gaskiya ba ni da dangantaka da abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes wasu wato su wannan genes sun kaman
kwayoyin halittu
wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cikin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma ke faruwa a jikin bil adama to wannan genes din su ne suke tafiyar da lokacin da suke deciding lokacin da wa'adin mutuwar cells din nan yayi ko kuma bai ba to a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan genes din in particular su ne ke samun matsala idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan cell din da ta mutu ba ko wa'adin ce na mutuwa yayi ya zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka daukan mata ko kuma wa'adin da ya kawata ta rayu to wannan sai ya zama matsala saboda in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye da yanda ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a masu matsala kuma idan ta dade za ta iya girman har da za ta fashi in ta fashi kuma ta kashi kuma sai ya ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu bangarori da sa kamar ita cutar kansa ita ga aka santa da cewa kamar za ta da yake ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta harbi can to wannan a kace wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban ummul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai ka fashin ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da gani makomancin su to kuma in kaman a ce mutum daga na hanjin ya samu matsala to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ta azara ta fashi da kuma suke bazuwa a cikin jini da kuma je su harbi kaman kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake kai da al'amura saboda su wannan cell sun kaman sun zama sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da kuma ka'idar lafiya da kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to dole ne a samu matakar matsala na rashin lafiya
to likita ita wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a biyo mu mako na gaba domin za mu dora a halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana akan faifai ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da warhaka zami karatun ayin Allah domin jama'ar Allah akan kalman nan kauna hanyar nuna kaunar Allah shine ka kaunaci dan uwanka Allah ta bari cikin lalila cewa zaka kaunaci dan uwanka kamar kanka indai kai mutumin Allah ne ya kamata ka kaunaci Allah sannan kuma kai mai kaunar Allah ya kamata ka kaunaci dan uwanka wanda kana da gani da wanda kana zaune tare da shi a sansan da kasan jirgin taimaka masa wato muddin mutum ya je yana kaunar Allah hanyar da zai nuna yana kaunar Allah shine ya kaunaci dan uwansa aya ta ce in baka kaunaci mutum dan uwanka wanda kake tare da shi ba wanda kake gani ba yadda zaka ce kana kaunar Allah wanda baka gani ba in dai baka kaunaci mutum ba kai mutane suka rode har kan ga mutane sun zauna da gaba wani gaba wannan na gaba da wannan ba ya kawai ga wannan wani ba ya kawai magana da wannan duk wanda ke gaba da dan uwansa kai ya tsammani ne yana kaunina da kaunar Allah wanda ko bai da kaunar Allah wannan mutum yayi asarar duniya wato muddin kana gaba da wani kana gaba kina gaba da wata har kace kana bin Allah har kace kana kaunar Allah haka je kana kaunar Allah idan kana kaunar Allah dole ka kaunci dan uwanka haka aya tace idan baka kaunci dan uwanka wanda kake gani ba ba da zaka ce kana kauna Allah wanda ba ka ganin sa ba amma yan wana ba saurare na kauna ita ce wata kalma wadda take da muhimmanci tsakanin mahalici da halittar samu mutane tsakanin dan uwa da dan uwa wannan kalma kauna ita ce madayyaniya kuma wanda za ta taimaka a cikin rayuwa muna bukatar mu nuna kauna ga yan uwa kai da kake zauna a ina kake zaune da wa kake zaune ya kake zama da yan uwa wato muddin kana kai dan Najeriya ni dan Najeriya ke yan Najeriya mu wadanda muke ce da mu yan mutanen Allah na Najeriya in za mu nuna kauna ga yan uwa wato kin abinda wani ke ki kin abinda kai kake kin yi maka son abinda kake so a yi maka kai shi haka ga dan uwa wato ina fadi muku kasa za ta zauna lafiya unguwa za ta zauna lafiya gida zai zauna lafiya sannan kuma zaman lafiyar mu zaman salama cikin kauna Allah madaukakin sarki zai daukaka kuma zai ji dadi zai sa kaiya ta gari ina son fadi mana idan aka yi rayuwa cikin kauna aka yi rayuwa cikin nufin Allah cikin yadda Allah yake ya shirya to Allah yakan ji dadi kuma Allah yakan yi sa kaiya ta gari tun daga zaman duniya kazalika har lokacin da za a koma makoma yan uwa muna bukatar mu yan Najeriya mu kaunaci yan uwan mu mu kaunaci dangin mu Allah fa yana ganin ka yana ganin ki yana ganin kowannen ɗayan mu sannan yana da sakai ya domin kowane abu da muka yi in ka yarda da Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci dan uwanka Allah zai maka sakaiya ta kan fara tun daga zaman duniya dan uwa Allah ya mana taimako
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.